Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa al'amura sun rancabe a gabashin Ukraine, yayin da kasar Russia ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan Chernihiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Donetsk da kuma Mykolaiv. A cikin jawabinsa na dare, shugaban na Ukraine ya ce Russia tana ƙara tura sojojinta da dama don ganin sun karya mana lago. Jama'an Ukraine sun ce sun dakile ayyukan Russia a jiya Asabar a birnin Bakhmut da aka yi wa ƙawanya da ke gabashin kasar. Zelensky ya lashe takobi a ranar Juma'a cewa ba zai sake Bakhmut ba. Ya ce za mu gwamza faɗa har sai inda ƙarfinmu ya ƙare. A wata hira ta wayar tarho a jiya Asabar, Zelensky ya tattauna da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak game da sabon hali da ake ciki a Ukraine, kuma dukkansu sun amince da kai ƙarin tallafin soja cikin gaggawa daga kasashen yamma don tunkarar ayyukan sojojin Russia. Sun kuma tattauna akan jurewar sojojin Ukraine na dogon lokaci. Islamabad za ta buƙaci shugaban ƙungiyar Taliban na Afghanistan mai gudanar da ayyukansa a ɓoye da ya ja kunne 'yan ta'adda a Pakistan bayan wani harin ƙunar baƙin wake da ya kashe 'yan sanda da dama a wani masallaci, inji jami'ai a jiya Asabar. Tun bayan da 'yan Taliban suka koma kan karagar mulki a birnin Kabul, Pakistan ta fuskanci tashe-tashen hankula a yankunan da ke kan iyaka da Afghanistan, inda 'yan ta'addan ke amfani da wurare masu tuddai wajen kai hare-hare kana suna kaucewa ganinsu. Masu bincike sun zargi rashin kungiyar Taliban ta Pakistan 'yan bindigar nan da suka yi ƙaurin suna a yankin da laifin kai harin bam na ranar Litinin da aka kai a Peshawar, wanda ya kashe mutane 101 a cikin helikwatar 'yan sanda. Kungiyar Taliban ta Pakistan tana da nasaba da manufofi daya da kungiyar Taliban ta Afghanistan karkashin jagorancin Hibatullah Akunzada, wanda ke bada umarni daga mabuyansa a kudancin birnin Kandahar. Mataimaki na musamman ga Prime Minister Pakistan Shabaz Sharif mai suna Faisal Karim Kundi ya ce za a aike da tawagogi zuwa Tehran da Kabul domin neman su tabbatar da ganin 'yan ta'adda ba su yi amfani da kasashen su wajen kaiwa Pakistan ta'addanci ba. A jiya Asabar, kallo ya koma sama yayin da wani balan-balan leƙen asiri da ake zargi na ƙasar China ne ya wuce a tekun gabashin Amurka, inda hukumomin yankin suka gargaɗi fararen hula kafin aka harbe shi a lokacin da ya bi ta kan tekun Atlantika. Injiniyan manhaja kuma mai bibiyar guguwa Brian Branch ya ɗauki hotunan balan-balan da ke sama da yammacin jihar North Carolina sa'o'i kaɗan kafin aka harbe shi. Ya iya ya hango wani kaya a rataye daga wani wuri mai zagaye, farin balan-balan wanda jama'ai suka ce ya kai girman motocin bas na 'yan makaranta guda uku. Da ranar jiya Asabar ne aka harbo shi a gabar tekun Carolina, kuma an fara aikin tattaro buraguzan shi. A baya, gwamnatin Biden ta yi jinkirin harbe balan-balan saboda haɗarin da ke tattare da yiwuwar buraguzan za su faɗo ƙasa akan mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kubutar da wani likita ma'aikacin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da aka sace shi a Mali, kamar yadda hukumomin yankin suka shaidawa kamfanin dallacin labaran Faransa a jiya Asabar. An sako Diawara Muhammadu, likita mai tallafawa WHO a yankin Minaka a ranar 2 ga watan Fabrairu, inji wani jami'in kiwon lafiya a garin na Minaka da ke arewacin Mali, ya kuma ce yana cikin ƙoshin lafiya. Wani jami'in yankin ya ce an sako ma'aikacin lafiya na WHO a wani wuri da ba shi da nisa da birnin Gao ta yamma. Ya ce mutumin ya faɗa masa cewa ba a musguna masa ba. Ya kuma ƙara da cewa har iyahu ba iya gano wanda ya garkuwa da likitan ba. To a shekarar 2012 ne ƙasar Mali ta faɗa cikin mawuyacin hali na fama da rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da suka haɗa da sace 'yan ƙasashen waje da ma 'yan ƙasar Malin. Dalilai dai sun haɗa ne da neman kuɗin fansa da kuma ramuwar gayya. A jiya Asabar jam'iyyar Democrat ta amince da aniyar sake inda za ta fara gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa na shekarar 2024 inda ta maye gurbin jihar Iowa da jihar South Carolina a matsayin jihar da ke kan gaba a gagarumin matakin sauyi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa akan yake dole. Shirin namu na yau yana daya daga cikin manyan kasuwanni ne dake jihar Niger. Wato sabon kasuwa da aka fi sani da suna kasuwan Kure inda kuma kaman sauran kasuwanni musamman ma dai a Afirka ake gudanar da hada-hada na kayayyaki daban-daban. To yanzu aka dai gani tare da wasu ƴan kasuwa da zasu gabatar da kansu da kuma abubuwan da suke sayarwa. Assalamu alaikum. Sunan malam?
Sunana Baramasi Aliyu.
To me yin sayarwa?
Ina kasuwanci na provision ne.
To ya farashi yake?
To alhamdulillah gaskiya farashi gashi nan dai har yanzu kullum muna sa ran farashin zai tsaya sai mu ji ya daga sai mun ga an yi abu analysis ba zai wuce kaza ba dan karamin lokaci sai ka ji ya danna wannan analysis din da aka kuma ya dora saboda haka mu dai a yanzu gaskiya kalubale da dukkanin mutum da yake ta'ammali da kayan provision ko me saya siyar ko me saya yaci wallahi babu abin da yake bata masa rai illa iyaka wannan tashin kayan nan da yake kuma daga nan garin har Lagos duk inda ka buga zaka sai kaya in dai ka sai kaya sati guda kana kira kawai zaka ji kayan ya ƙara kuɗi.
Akwai misali za ka?
Misali gaskiya idan muka tambayi kaman misali bangarori da muke sayan kayan a hannunsu suna kafa mana hujja da cewar dala ce take ƙara kuɗi sakamakon raw material da ake zuwa a siyo daga waje a zo gida a yi production ɗin kaya da shi gaskiya yana sayarwa suna tashi suna samun ƙarin farashi saboda dala ana canza ta a black market naira 350 360 an waye gari dala a black market a yau ina gaya maka sai ka same ta naira 730 700 da naira 40 to gaskiya tsakanin hada Allah mu muna kira ga gwamnatin tarayya idan akwai yadda za a yi a duba kokin talakawa fi sabilillah a sassautawa talaka saukin rayuwa a sakarwa talaka maraye fitsari to shi kuma talaka yana hangen baya nawa yake sayan buhun shinkafa nawa yake sayan mai naja da farin mai nawa yake sayan sabulun wanka nawa yake sayan sabulun wanki nawa yake sayan omo dukkaninsu talaka yana nan yana alalisin akan wannan abu.
Ya suna malam?
Sunana Fauziya Usman Galadima.
To ga ki na ganki a wannan shago da ake sayar da kayayyaki na second hand da ake cewa kayayyakin gwanjo ko kina sara ne ko dai kina kin zo sayar da ɗaya ne?
Na zo siyan ɗaya ne amma siyan na ɗayan ma ba yanda muke siya da abu saboda komai ya canza abun 500 a ce maka 1000 komai ya canza na rayuwa yanzu na a kasuwan nan so gaskiya muna kiran gwamnati da su taimaka mana a sauke mana farashin abubuwa din gashi ni yanzu zan yi aure abubuwa duka sun ƙara tsada wallahi ina cikin ma wani yanayi yanzu nan gaskiya.
Kina nufin kayan sun fi karfin kuɗin ki kenan?
Wallahi sun fi karfin kuɗi na kare ba kayan kasuwa mu ba provision ba ba abinci ba ba properties ba kayan gida so abin da ake siya ai zan ga dan 500 tawon sai ka ji shi ana 700 da sauran su din gaskiya abin sai a hankali.
Nagode. To ya sunan malamin?
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Mikael Dauda amma an fi sani na da coach.
Kike sayarwa?
Ina sai da kaya ne na gonjo amma kuma kayan kala-kala ne.
To ya farashi?
To farashi fa gaskiya abin da sai dai mu ci alhamdulillah saboda gaskiya muna fuskantar kalubale kala-kala saboda gaskiya tun daga can saman da muke zuwa muke so kayan dan ba duk sati da zamu koma sayan kaya yau in muka ji farashi shugaban muka je sai ya karu mu abubuwan muka zo muna ta fama da customer mu wajen sayan daidai muna samun matsaloli sosai da sosai to amma haka da muke dan daddan ne su muna ba su hakuri muna cewa da Allah sai hakuri muna tunanin insha Allah muna tunanin insha Allah nan gaba za a samu canji to amma abinda nake so mu dai gwamnati ta dan duba mana kalamar nan saboda gaskiya tsakanin da Allah harkokin nan namu dan wani lokacin mu mun koka abin yana damu
mu mun bel din nan da kuke cewa da nan kuke saya yanzu kuma nan
to tsakanin da Allah akwai bel din da akwai bel da nake saya da bata wuce 70,000 ba amma a yanzu tsakanin da Allah tana kaiwa 220 to saboda haka gaskiya tsakanin da Allah abubuwan ba kayan da bebin kaso biyu zuwa uku to saboda haka mu ma wajen sai da kayan sun muka zo da kyar ma wani kayan muke hada kudi wani ma haduwa muke to saboda business din namu ne ba yadda zani to haka muka daure je muke amma insha Allah muna tunanin fa har gobe muna kikkiawar zato muna tunanin insha Allah za a samu canji da izinin Allah
to nagode
ba to masha Allah
ya sunan malama
sunana Faisal Isa dan fanga
to ga ka wannan shago me da me ake sayarwa
eh wannan shagon ni wholesaler ne na harkan da ya shafa biscuits cornflakes su munchi cocoa pops harkan da snacks haka shine muke sayarwa ana
to ya farashi yake
eh farashin lafiya da yake amma da yake ka san yau da kullun abubuwa sukan sauya
tace lafiya kuma su masu sayar suna kokan abubuwa sai tsada
eh kaman dai yanda aka sani mu siwa muke da company mu wholesalers so akwai abubuwa da in muka je siwa da company sai mu ji an ce ya ƙara kuɗi wani ma kafin mu tura order na ga kayan da muke so sai mu ji an ce ai an ƙara kuɗi to sannan kuma musamman bayan harkan farashi daga kamfani wani lokaci za su ƙara kuɗin su wanda mun kuma ba mu san dalili ba ko ba ba mu dama ake mu tambaya ba kuma mu kai korafin mu ko kukan mu ne me yasa ya ƙara kuɗi so bayan wannan ma matsalan sai ya zama akwai matsala kuma na harkan na transport dan wanda zaka dauko kaya daga wani wuri zuwa inda kake wani lokaci kamfani za ta yi ce maka za ta yi subsidizing transport din wani lokaci kuma ta ce ba ta yi kai kuma ka dauko kaya ka biya mata kuɗin mota a labarin yana iya canzawa
kaman to za a dan gaya mana nawa nawa ake saida kaman kaza kwali kaza ana saida ka
akwai kwali akwai biscuit by 72 wanda zaka ga shi yawanci na naira 20-20 ne lokaci wannan zaka same shi ana sayar da shi a 1300 wurin retailers kenan wata 1400 a wurin retailers kenan ba wurin wholesalers sai ya zama company kuma yanzu din ta canza shi ta mai da shi 72 yake ciki sai kuma ya koma 120 wanda da yana 1300 1400 yanzu kuma ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo bayan an yi wannan ma mutum kaga wancan dan karaman mutum zai zuwa sayan ma yaran shirin zuwa makaranta amma kuma yanzu nan ya koma 2000 abinda yake 1300 1400 yanzu ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo kuma suka zo suka ce ai su ma na naira 20-20 ma za su daina yi za su mai da shi na 50-50 kenan na 50-50 yakan zo by 48 kenan 48 cikin kwali zaka ganshi kwali ne dai mai daidai shi haka 48 yake zuwa naira 50-50 kenan to shine yake zaka samu 2200-2100 haka su yake
to duk a garin ku yana da alaka ne kaman da canjin farashi na dala
eh yanda wasu ke fadi amma kuma yawancin abubuwan gida kaman yanzu da gwamnatin ka tazo sai aka ce ai yanzu wasu kamfanin ma an zan musu tilas sai sun yi producing abubuwa sun sayi abubuwan kayan gida sun yi abin gida to kuma abu ya zama na cikin gida me ya hada shi da dala to duk wannan wanda za a ce wai wancan abu ya hada shi da dala ya hada shi da dala ni dai a matsayina na wanda ya karanci dan fanni haka na economics da finance dan aka ce mun abu wai na gida an hada shi da abun kudin waje sai ya doke shi kawai zance ce abun wani an doke shi wani fasali da wani manufa na daban kuma sannan kuma irin consumer protection council gaba daya ba su aikin sa a kasa ba su aikin su sannan kuma gwamnati ta danyi sakaci sanad organization of Nigeria ba su aikin mu nan anan kasuwa ma sai ne ta sai in yi ta tunanin wishing organizations din suna existing ko kuma ba su
ya suna malama
da farko dai suna na Sufiani Lawal Muhammad ne dan Niger ne da nake kasuwanci a Nigeria cikin garin Mina eh gaskiya dai a yanzu dole ne abubuwan sun canza gaba daya kamar yanda muke sayan kayayyakin da a yanzu ya wuce haka nan kaka mu yanzu supergetin nan da abun da muke sayan katan din shi 3500 amma yanzu ya kasance katan din shi naira 7000 ne to yanzu abun da muke sayar da tisin shi naira 400 eh wani gurin kuma an samu dan rage muna sayar da shi 400 ba naira 20 abun da muke sayar da shi kenan yauwa sai kasance kamar su indomie din nan kaga wannan superpack din da kwalin shi yana matsayin naira 3200 amma yanzu kwalin shi ya kai kusan naira 4000 hada wani abu yanzu abun da muke sayar da shi pieces muna sayar da shi 170 naira 170 kenan kamar su kwai magi yanzu kamar magi sita din nan kaga yana abun nan din shi yana ne kan abun nan din shi yana naira 450 amma yanzu abun da ake sayar da shi 700 paket din shi guda kenan naira 700 yanzu abun da zaka sayar da shi in kana so ka dan samu wani ba ka sai dai ka sayar da shi duka akan guda 1 naira 10 haka muke sayar da shi kaman kwai yanzu da abun da muke sayar shi muna sayar shi naira 200 kret yanzu ya kasance abun da zaka sayar shi naira 2100 dole abun da muke sayar da shi mu ma naira 99 muke sayar da shi domin mu samu wani abu abun da muke sayar
kamar
madara fa eh madara wannan kamar fake abinda muke sayin shi da kwalin shi naira 11700 amma yanzu kudin shi kwali ya kai naira 19 abinda ake sayar da shi kenan yanzu abinda muke sayar da shi muna sayin shi akan kowane guda ɗaya muna sayin shi akan 95 naira muna sayar da shi naira 100 abinda muke sayar da shi kenan kamar loya mic din nan ma haka ne kamar fake in cowbell din nan kaga da shi ma muna sayin shi naira 350 roll din shi amma yanzu abinda muke ake sayar mana da shi za ka sai shi matsayin naira 600 da naira 50 ka zo ka sai da 700 roll kenan ko wani fisa zaka sai da shi naira 70 abinda muke sai da shi kenan
to ba sarare karshen shirin namu na wannan safiya kenan shirin kasuwa aka miki dole wanda ni baban Jibrin na gabatar a huta lafiya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Pastor Yohana YG Buru ina aiki Ecclesia of Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship din cikin garin Kaduna bai caka ina shugabantan kungiyar farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da mabawanta addini a Nigeria jama'a dole su kowane mutum ya ji tsoron Allah domin littafin mai tsarki yayi mana maganar zaman lafiya a littafin Matta sura 5 aya 9 da cewa masu albarka ne ku masu sada zumunci ko kuwa masu wanzar da zaman lafiya to ko kai musulmi ne ko kai krista ne ko kana bin wata addini daban to ga magana nan maganar zaman lafiya ba na krista kadai ba ko na musulmi kadai bil adama ne gaba daya har da dabbobi da mahalli na bukatun zaman lafiya duk abin da ke da rai na bukatun zaman lafiya domin da haka ina so in kira ga ya ku matasa matasan Najeriya tun daga arewa har Najeriya gaba daya matasan kristoci ne ko matasan musulmi mun san cewa akwai tarbiyya irin ta addinin krista ko ta addinin musulunci akwai tarbiyya irin ta iyaye da aka yi mana tun muna yara akwai tarbiyyan da aka yi mana ko ta ilimin boko ko ta ilimin addini domin da haka ina son kira ga ku matasa an fara kujin siyasa kakan siyasa ta bayyana masu cin da zufanku sun saba za su yaudare ku akan son biyan wa kansu bukata da iyalansu su yi amfani da ku don samu kuri'u su ci zabe a maranan rantsar da su ba za ma tuna akwai talaka a kasar nan ba sai dai su da iyalansu da abokanansu ko ku a baku kwaye ko ɗan kudi don ku sai da yancinku to don Allah matasan arewa don Allah matasan Najeriya ku ji tsoron Allah kada amfani da ku waye a je a yi bangan siyasa a je ana fada ana kashe-kashe ko kuwa a zub da jini waye domin a biya wa wani bukata kuma a barka a tutan babu ina roƙon ku matasa kada ku sai da yancinku ku zabi nagari na kowa mai tsoron Allah kada kuma amfani da ku akan cewa ku yaki wani domin ko kuwa fatin ku ba daya ba ko kuwa kabila ko jinsi ko addini ko bangare kada ku yarda a yaudare ku an dade ana muna yaudara an dade kuma ana zaben tumun dare dan Allah ina kira gare ku matasa ku ji tsoron Allah ku zama masu wanzar da zaman lafiya kowane mataki ku zama masu tsoron Allah kowane mataki kada ku yarda amfani da ku a cutar da wani a wannan kakan zaben bari Allah ubangiji ya bishe mu da musulmai da kristoci da sauran mabanta addini a Najeriya mu san kiman rai da kiman kawunan mu da kiman addinin mu da irin tarbiyya irin ta addinin mu domin kada mu ga su amfani da musu cutar da mu Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Ba mu ayyuka da ke da ba mu ayyuka da ke da Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne Jamhuriyar Niger inda aka samu bullar wata nau'in sabuwar cutar polio a jihar Maradi wanda hakan ya samu hukunta da jami'an kiwon lafiya na kasar suka kudura aniyar dakile cutar ta hanyar bawa yara rigakafi. Sai dai kuma jama'ar garin na da mabambanta ra'ayi game da maganin rigakafin. Ga dai ta bakin wasu al'ummar garin Maradi a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani.
Eh sunana Lawli Garba nake Maradi Jamhuriyar Niger. Me ra'ayinka ya kake kallon me ka ji wannan labari ma kaga musu ita polio ya kamata ce ta mata daga Jamhuriyar Niger. Me yasa irin magungunanka da yara suka sha shekaru suna sha na maganin polio ya kamata ce polio ta kawar daga Jamhuriyar Niger. Amma kasancewa yanzu an ce mu ta balle cikin wannan ruwa saboda Allah nan ni ban mayar raba. Ban raba. Me yasa? Saboda abin da yasa ban raba ai akwai wanda sun yi mutum kuna manya da kasanta da komai ana yi cikin su. Ba su samu da wannan bullar cutar nan ba ta bullar waje sa ba sai mu to mu menene yasa ta yi mu dan muna talaka huku da muna yi shine kenan mu kwata-kwata ni a nawa ra'ayina kwata-kwata mu bayar da akwai ta ba san ai can ba ai magana rage haihuwa gun to amma da yake Allah ne yake ba mu mutum ke yi ba kenan din da ake san ayi wani abu na daban in Allah bai so ba to bayan za a yi
din da kun daina shakkun akan magana rage haihuwa ne polio ake yin ta kun koma wani nazari na daban
yayi wanga polio dake shigowa kamata a ciki daga shiga gabanin ake faruwa kana sai a zo gare mu ko dan mai kudi ba amma polio in kaga polio da man gidajen talaka ne ake lekawa mai neman shinkafa
ne nan ka wasu ne aka ganin an ya taimaka makamawa
a yi talakawa ki taimaka mai banda Allah ai Allah ne ki taimaka mishi tunda yanzu da ka in yi misali yanzu talaka na ciwon kai to shi zai aka makamai da zai samu karbu ko lagun wanda zai sai magani tunda in liye ji malikitai maganin za a bashi sai an ce karala 20 ta sai rangal ko karala 20 ta kai ka ku kenan ku ai talaka shine ake nawa da wannan abubuwa wannan magani a ce an so shi miliyan kaza duk kwara guda in yana matsayin miliyan guda shi talaka zuwa bashi ka 100 zai sai shinka zai sai
ya ji maka wannan polio
gaskiya mun wannan polio saboda polio yunwa ni abin da take polio yunwa ce in dauka sai ce polio yunwa ce saboda in dan kana da wannan sinadarin na garin haci cikin jikin shi ko shinkawa ko maka to ya wuce polio a ya wuce polio
to menene man shawarar ka ga magidanta da sauran al'umma akan sai dodiyan su ko kuma in ce ku dodiyan ku a ba su wannan rigakafi
a shawara ta guda ce wanda yana iyawa ya bar dan shi a bashi wanda kuma yace bai so a ba dan shi ba
me irin ra'ayinka
eh wanda bai so a ba dan shi ba bai kamata ma a ci da sabon shi ba ci dole sai an bashi gaskiya sakuna guda ne zuwa biyu ga hukumomi kahin su zo mu da wata cuta su ce mu ga wasu cuta ga ita tabbas Allah shi cuta kuma shi magani amma ya kamata sakon polio kamata ya saboda Allah nan kwata kwata a ce ma babu shi nan da muri jahuri ne kamata a ce babu shi lalle da ba daga mun polio nan ni ga da kaman tiya gida ci ta yala ne da daga ni ba ma su ba ko ni za a daga ma to a daga mun tiya bi ya daga mani polio
zugu a daga maka polio sannan a daga ba
a wata daga mun dai hacin tiya bi kan sai a daga mani polio daga baya
sunana Mala Abubakar mai fantar ni dai yanzu wannan cuta da ake ta gayi ni kai na nan ka gane ne nan na taba fada akan ta amma sai naga kawai mu bar mu Allah abun tunda abun ne koda ka ce ba ka su ai sai an tilasta aini na daya kuma sannan su mu yanzu abinda za mu cewa dangane da likitoci mu dai amana ce gare su kuma mu ba mu san komai ba su suka sani kuma su musulmi ne mu musulmi wannan abu in sun san da wata cuta to mu dai mun dangana gare su mun bar su da Allah sai tai mu ba mu iya mu hana ai kuma ni ana madiyana kuma yau shekaru da yawa har irori abin polio nan ni banga an ce ana yin shi ne saboda a rage
har kuna da diya sun
kai muna da diya ni yanzu haka dana wanda ke raye ya kai da 20 ba duk sun sha polio kuma har yanzu ni banga abin da aka ce shi kuma suna haihuwa kuma ni banga abin da ta yi musu ba abu da yake na mutane kowa da irin ra'ayin shi kaji ni ra'ayina dai ni yanzu ni ana madiyana amma ni ban sani ba wannan ruwan da ake cewa gaskiya ne mu dai likitoci mun ba su amana in suka cuce mu to wannan dan kansu mu su ne yan uwan mu su suka san wani abu ko ba gaskiya ba
me fatan ku ga sauran al'umma magidanta da irin duman da ake bi akan wannan cuta ta sharin nan
to abinda baka da iko gare shi ka hana shi in kaji kai mutum in kaga dama kana aiwari a madiyanka in ban ga dama ba kuma ka kama bakinka wannan tsakanin su ne can da Allah bakin abin da za ni gai kenan eh kware
eh to an ce nan wajen hita gari an ce wai an samu polio kuma da nan waje jan ɗan balbelu to gani nake yi to wannan abin ya ne da gaske ne ko kodan mai dore fiddo da ɗiyan mu ne ana badawa ko ko ya abin yake to shine muke son karin bayani in Allah ya yarda mu shi
to kamar ku ana ku ra'ayi kun amince da ku hiddo ɗiyan ku ci gaba da bada su
kamar rauni ne da aka yi shi yasa ake ganin kama bari a yito mu ta haka dan mu hido yaran mu sosai
to kun yura da wannan gargadin
kana ba da amma yau da gobe ai sai Allah
ko
a mun gaji ne
ana ta shakku a ce ko polio tana hana haihuwa ga diya mata ko kuma wasu abubuwa akwai ɗayan da sun kai shekara 20 sun sha polio kuma sun haihu ni zaki ce
a wannan gaskiya kuma shi ta shi ta ne tsakanin da Allah ko mu nan mun sha polio ga mu nan muna ta haihuwa mai tabara mu yi ta bana wannan kuma da shirme ne da shahilci ne ke sa haka
ni zaki ce mu uwaye mata
to sai rare huro ko na ga uwaye mata su hito da ɗiyan su a musu rigakafi shausha sha'inna
madalla a nasa bangaren mai kula da harkokin yada labaru na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi Tayyabu Malam Lawali ya bayyana yadda aka gano kwayar cutar a jihar tare kuma da yin bayani kan bambancin ta da waccan cutar polio da aka jima da sani
duk hadin kasa bane ake yin shi ana yin shi a Kayyamai da kuma nan jihar Maradi dan la mutane zai sai mamaki dan ni wadanga jahohin biyu abin da yasa wannan jahohin biyu zan mamma mutane dan tuni kadan ko san da a cikin duka hanyoyin da ake bi na yaki da wannan cuta ta polio banda allorai da ake yi banda waye kai da ake yi banda sa ido ga wajen al'umma hallo akwai wani sashe na wajen kamar sa ido ko bi sau da kafa wajen muhalli to shi kuma wannan wani irin aiki ne ake akwai ruwa na kazamta misali na gwalalo waɗanda ake ɗauka kowane sati biyu a cikin wata anan wurin a wuri biyu ne inda aka gani inda ake ɗauka wannan ruwa da mahita ta gawan barki da mahita ta sura bildi nan wurin ne waɗannan ruwan da ake ɗauka su ne aka bincike aka auna da aka auna sai aka gano da cewa akwai ballar wani nau'i na polio a cikin wannan ruwa na kazamta to shine ya kawo wannan ya aka ce to tunda haka ne ya kamata ai kokari a yi wannan zagaye domin a samu a kara ma yara karhin garkuwa domin wanda za ta kare su da kamuwa da wannan cutar ta polio
to dokta me bambancin wannan sabon cuta ta polio da kuma waccan wanda aka ranka kamuwa da ita
to bambancin na da za mu cewa bambancin wancan kai tsaye lokacin nan duka tsakanin ɗan adam ne kun san duka yakin da aka yi shekara ta 20 ko ta kai 30 zamu cewa da ake ta yi na polio yasa an tsinke wannan hulɗa ta na wanga ya samu wanga wanga ya samu wanga yanzu ya komo a cikin mahalli ne muke bada shi to wanga wanda a gantsu mallan shi ma yana da illa har in ya shiga dan adam yana iya sa duka abinda wancan yake sanyawa kenan dan gudan haka nan ne magana illa kowane daga cikin su akwai illa kowane daga cikin su yana da illa sai wancan warko ya kasance daga dan adam zuwa dan adam yana iya ya shige mutum yanzu kuma tunda mun dawo cikin mahalli to shine ake kokarin a samu ya zama to ko a cikin mahallin ma ba za a kara samun shi ba a halin yanzu ba a samu ba wanda dai aka samu ne a cikin wannan ruwan na gwaldan sai muku ana au sune aka gano kwarorin wannan na cutar polio a cikin shi kenan tunda yana cikin mahallin mu aka ce rayuwar mu kenan jama'ar da ke cikin wannan mahallin tana cikin hadarin kamuwa da irin wannan nau'in na kwarar cutar polio saboda shine aka dauki matakin
to wani irin kira gare ku ga al'umma kuma
to kiran da aka gare mu ga al'umma shine na akula ka amince da cewa ciwon polio ko cutar polio cuta ce wanda ana iya daukar ta ko ana daukar ta hanyar misali rishin kiyaye dokokin tsafta musamman abin da shahi bayan gari idan ya kasance jama'a suna bayan gari barkatai a ko ina inda suka ga dama to hallo muna cikin wannan matsala bata barin wa idan ya kasance mutane ba su kula da tsafta jikin su musamman abin da shahi wanke hannuwa kai a kai to hallo muna tare da saloli wanda suka danganta da cututtuka masu alaka da yanayin rishin tsafta
Masu sauraro kada ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na a Jamhuriyar Nijar Mansur Sani, sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.